haka mai wuya.
Mukaddiba ita ma rashi din kada mu yi babban zato gare ta, ma'ana yadda ba mu yadda ko ko ba mu yadda a kawo su jawo Faransa ba, ne ba mu yadda da a kawo su jawo ƙasar Amerika ba, haka yau ma ba mu yadda da a kawo turan rashi ba.
Shine mutkin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci, wannan kuce ce kuce, wannan kabar ce ga kin ba kuma ɗan siyasa ya za a rashe she ne, ya kuma akwai mu ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma mine ne wannan kayan aikin su gaba da dama ta ayyuka ta'addanci ko abin da muke cewa idan muka kawo su ga rasha rakka su ma din zamu gajiya da su ko kuma su gama aikin su alhali su din ba su gama cin gajiyar su ba, idan su ma muka ce musu su bar wannan kasa to zamu iya samun matsala fiye da wanga, saboda su ba su da jinkai, ba su da tausayi, kuma ba su da aqida wato incin bil adam da demokradiya.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsakan buya. Shin ko wani dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta Nijar a karkashin shugabancin General Abdulrahman Tchiani take juya bayan ta ga kasashen yammacin Turai suna fuskantar na gabaci? Me amfanin da Nijar za ta samu daga kasashen Russia da China idan aka kwatanta wanda ta cewa samu a can ba daga kasashen yammacin Turai din? Sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da Russia na cewa irin da Nijar ta ga bayan Faransa yanzu take neman ganin bayan Amurka, idan ta gaji da Russia ba za su rabu lafiya ba. Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a cikin gaba da muhawarar da muke kawo muku a yau tsakanin Ibrahim na Maiwa da Sule Umaru dangane da sabuwar alƙalin diplomasiyya, tattalin arziki da soja da jihohin Nijar ke ɗauka. Ba ta da ɓata lokaci ba, domin in sake haɗa ku da shi mai jan ragamar wannan tattaunawa Sule Umaru Barma da kuma baƙin nasa.
In ka diba ita ma rashi ɗin kada mu yi babban zato gare ta, ma'ana yadda ba mu yadda ko ko ba mu yadda a kawo su jawo Faransa ba, Nijar ba mu yadda da a kawo su jawo ƙasar Amerika ba, haka yau ma ba mu yadda da a kawo turan rasha ba, kamar yadda nace ma ɗan jinmu da ɗan jinmai ne, musamman su na rasha yau sun yi lalata. Mene ne lalatar su? Saboda wato rashin aqida tausayi da demokradiya da aka gare su. Kaga Faransa an ce mata tausayi da kyar da kyar ta bada bai, Amerika an ce mata tana nan tana sosai, to ita Russia in ta ce takiya takiya na. Misalin da zan dauka ma shine misalin wato Armenian ta abukiyar ta makwabciyar ta Ukraine, wanda yake da suna ji mai juna, yau tana babbakanta ba tausayi ba jinkai. Abin da muke shakko idan muka kawo su jawo Russia rakka su ma din zamu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su din ba su gama cin gajiyar su ba, idan su ma muka ce musu su bar wannan kasa to zamu iya samun matsala fiye da wanga, saboda su ba su da jinkai, ba su da tausayi, kuma ba su da aqida wato incin bil adam da demokradiya. Kenan yakin da za a yi da Russia zuwa gaba zai yi zama abu mawuyaci fiye da wanga. Kenan kurakuren da an kai a yi kokari a yi wanda su, domin kuma kada a shiga cikin irin Najja.
Akan harkar nan ta kara kusantar kasashe irin su China, Russia, Turkiya da Iran daidai lokacin da aka juya wa kasashen yammaci na Turai da su irin su America baya, shin wani irin amfani ko rashinsa Nijar za ta samu? Wato wannan shi kadai ne kake gana abinda ita rashin za a yi amfana da ita
ba shi kadai ba ne ba, amma shi ne umul abaisa abin da kawo rasha a kasar sojojin rasha a kasar Mali, kuma sun samu ci gaba, an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi. To mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a jima ba mun ka karfafa damkon zumunci tsakanin rasha da kasar mu, ko kuma ka gani ai balaguro da hukumomin Nijar suke zuwa rasha, hukumomin rasha suke zuwa nan ga kare da karau, sai ba da dama ta a samu a yi rajejeniya daban-daban. Mun yi rajejeniya ta hanyar yaƙi da ta'addanci, akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki. Wannan rajejeniyar ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta, sai gashi kayan yaƙi na lokaci waɗanda ake so mun ga su na Rasha ta kawo mana su kuma ta kawo mana sojan Rasha wanda za su ba su zuwa jimin horo na saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aiki
kayayyakin da ma ana maganar kamar ba a fayyace shin tallafi ne ko kuwa an saida wani jihar su ne babu ƙarin gani akai
su ne mutkin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci na in ka kwana yaki da ta'addanci na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta baduwa wannan kutece kuce na tallahi ne na taimako ne na saye ne wannan ka bar shi cikin baku na ƴan siyasa mu yanzu inda muke nan ga fatan na muka yi ubangiji Allah shi kama muna da sabin abu kanmu na kokowa mu yi kokowa mu kare da ta'addanci cikin ƙasar mu mai dokoncin hankali ya za a rajeje ne ya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta yaƙi ta'addanci ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ci nasara ko to mun samu an kawo mana su yanzu in ma saye ne ni a matsalar shi tunda ai arzikin mu ya kamata ya ce a ce arzikin mu yana ba da dama ta a kare mu in arzikin mu bai kare mu ya an wani arzikin mu nan baya da muka huto tsahin majikwanta waɗanda aka yi masu yin mulki ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke ɗangwalewa suna sawa cikin arzikinsu arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi kuma an ka sace an ka sa cikin aljihu cikin shi ne muke to balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabbin hukumomi waɗanda arzikin mu unwani akai da shi dan saboda a kare mu alhamdulillah kuma mun san za a samu sakamako mun ma fara ganin sakamako a tunda an yi lokacin da ta'addanci kullum sa ya saka an ce an kashe wuri kaza an kori mutanen gari kaza an yanke sarki kaza yanzu ai kaga ya dama ko kuma in ce ya ma kare to muna fata ubangiji Allah ya kara mu domin kwanciyar hankali to wannan abun alfahari ne ya kamata mu mai da hankali mu sa ido mu tashi tsaye mu yi aiki wagar jejene da hulɗa da da kai tsakanin mu da Rasha ta bado sakamako wanda zai ba dama talakan Niger ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa mu samu ta hanyar tattalin arziki ta hanyar kiwon lahiya ta hanyar kwanciyar hankali a yi aiki hannu da hannu mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da Rasha mu hudda kasan mu cikin kangi wanda lalar hulɗa da muka yi tsakanin mu da tsohon tura na Faransa da na Amerika ta haddasa kuma sun gani cewa hanyar da muka dauka tsakanin mu da Rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanda dai na harkar ta'addanci na harkar yunwa na harkar rashin kwanciyar hankali da wani sauransu duka wannan za a samu a ciwo kai kuma sun san da in muka samu wannan abun ya dore to waccan bakar siyasa wanda turawan Faransa da na Amerika suka sa ƴan siyasa mu suna aiwata su san da wannan mun kare take dan talaka ba a komai mishi ƙarya
su ne nike amfani ko rashin amfanin kusantar kasashe irin su Russia, China, Iran da Turkiya waɗanda gwamnatin rikon kuriya ta juya alƙiblar ta zuwa wajen su
misali ka dauka prime minister mu ba ya je ƙasar Amerika ba wajen neman tallafi ko kinan duye da ake akwai abuta akwai amfanin da aka iya samu amma ai kai mu ta farkin da muke ciki su kan shine cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata kowa ya san ya kamata amma aiki da ya kamata shine Allah wuya shi yasa muka jan hankalin su cewa da lalle lazimu hulɗa da su tun can bayan muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun fara manitariya cewa da a hita batun ƙasashen turai ɗai
a ƙara faɗaɗa
saboda su ɗin a banda irin wannan taimako da su ƙasashen turan wato yamma ke ba da su ma akwai nasu ina kaga akwai amfani da dama ya kusanta ma fannin gona da fannin tsaro da dama akwai kuma gudunmuwan da za su iya kawo fiye da ma na waɗanda ƙasashe amma mu shi hankalin da muke yi shine cewa da a yi hattara a kan cewa da duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya hika ƙarfi ya hika wayo to kenan sai ka shirya zaman ka ƙasashe ne wanda dama idan aka ce zai a hulɗan lallai hulɗan za a yi amma wasu za su zakkuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakkuwa da hankalin cuta shi ne muke cewa ai la'akari kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu fatan yau a ce an haɗa ciki shi yasa muke jan hankali a yi hattara a kiyaye idan ka bi masu zuwa ma zan canca da jami'an tsaro su hidda sakamako tsakanin wata uku na sabon shekara gama jan ƙoƙarin da sun kai na wato bisu kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jinjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jira su kenan saboda su ce sun ji mulki dan tsaro ya baci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada koko zai sa tsaro har ka tsaro ta yi kyau muna goban bashi kuma muna zuga su 100 bisa kan 100 kenan indai hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan muriya to yayi kani abokina ya ce cece ku ce na ɗan siyasa na saboda sun kishiyoyi na ikon suke nema mu ko ikon muke nema a yi mai kyau a yi iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi ka yi mai kyau.
To a gaishe ku to nan za mu jabirce sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba kuma in Allah ya maido mu din. Daya daga cikin abubuwan da zamu duba shine maganar kayan yakin nan da Rasha ta kawo Niger a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare Niger bane na kare shugabannin sojan Niger ne haka ne sannan kuma ya ake ganin raunin alaka yanzu tsakanin Niger da gwamnatocin kasashen Afirka ba waɗanda suke cikin ECOWAS kaɗai ba kasashen Afirka dai masu shugabannin mulkin demokradiyya wato na fararen hula da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin Niger ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da kasashen da ke karkashin mulkin soja duk wannan suna tafi a shiri mai zuwan Allah ya kame dukkan muna godiya ga tubakin namu Ibrahim na mayo da Sulu Umaru da ku musamman shi Sulu ne mun mu bar wakilin mu a yayin da ya hada mana wannan tattaunawa a madadin su dukkan Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington mun ba ku lafiya.